sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 27 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, a zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayin 'yan ƙasa, gwamnatin juyin mulkin soji ta Jamhuriyar Niger ta soma tattaunawa da 'yan ƙasar a matakin jihohi. Shugaban 'yan sandan Jacksonville na Amurka ya ce dan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General da ke Florida yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma yana da tsanar baƙaƙen fata. Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo makamai masu linzami na Rasha a cikin dare, amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumar EFCC ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo 23 a arewacin Najeriya.
Wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai, domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma matasanmu.
Sannan za ku ji martanin kwararru kan kaddamar da wani kundi mai shafuka 20 da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya ta yi.
Wannan abu sun kullo makamunansu da shi ne, kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi. An wani dalili don mutum zai wa'azi ku cewa ku ne za ku ba shi wani kundi ku a matsayin suwa.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. A zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayin 'yan ƙasa ga gwamnatin juyin mulkin soji ta Jamhuriyar Niger ta soma tattaunawa da 'yan ƙasar a matakin jihohi. Wakilin mu Haruna Maman Bako ya ce taron wanda gwamnonin jihohi, wato gwamnonin soji a jihohi suke gudanarwa da ƙungiyoyi na fararen hula kama daga 'yan kasuwa da manoma da ɗalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma na da manufar ɗin ke ɓarakar bambancin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan juyin mulkin.
Akwai ma waɗanda ke sensibiliza suke ci haka a kai wurin aiki, ga aima ikon annan biyayya a kai wurin aiki. To shi iko ba mai bada sai Allah, wanda Allah ya kawo iko a bishi. In ku yi abin da kuna da rama wanda kuke bi bayan shi, to wane ne jagoran ku?
Sai dai irin wannan bijirewa ce ta kunno kai a kwanakin baya a cikin kungiyar malaman boko karatun mai zurfi, inda kungiyar ta kece gida biyu waɗansu na goyon bayan juyin mulki, yayin da waɗansu ke cewa suna ci gaba da biyayya ga hambarar gwamnati, abinda ya sa sojan korar waɗansu membobin kungiyar da ke rike da waɗansu mukwammai da ake zargin yi wa mulkin soja zagon ƙasa. Na tambayi Alhassan Abubakar, memba na kungiyar ma'aikata ta CNT, shin wannan ba matsala ce ta cikin gida ba?
Ga wanda suka san yadda abin yake ciki za su iya danganta ta da kamar lamari ne na cikin gida, musamman ma yanzu ka gani ana ciki wani lokaci na Niger inda ake da bukatar haɗin kai, inda duk wata barka da take tsakanin ma 'yan ƙasa ko tsakanin waye da waye, to ya kamata a boyar da ita domin a tunkari abin da ke gaba gare mu.
Shi ko Malam Muhammad Salisu Lawali, malamin jami'a na jihar Tawa, ce wayayi ba a yi wa gwamnati hito na hito.
Wannan ganganci ne a nawa ra'ayi. Kana da mukami na gwamnati, kuma wani gwamnati ya zo ya amshe wannan iko, kai zo kana mai hito na hito, idan kaga akwai matsala. Wannan soji in suka tashi yin danniya, akwai mai hana su yi danniya? Abin da mutane suka saba yi ne suke so a ci gaba da yi, kuma wannan ne soji ba za su yarda ba.
A cewar Alhaji Asumana Abarshi, mai shiga tsakani a mataki na jiha, 'yan ƙasa ya kamata su yi hattara da saka siyasa a cikin ayyukan gwamnati ko na ci gaban ƙasa.
Lalle siyasa ta kawo ka amma aikin ƙasa na kai, tunda wata mutu ba siyasa ta za ka biyan ka ba, ƙasa ce za ta biyan ka. To mu hidda riga siyasa mu aji, yanzu mu sa rigan Niger, mu sa rigan ƙasa, mu san Niger ce za mu yi mu aiki.
A gaida wakilin mu Haruna Maman Bako. Shugaban 'yan sandan Jacksonville a nan Amurka ya ce dan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane uku a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General da ke Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata da kuma tsanar baƙaƙen fata. Shugaban 'yan sanda T.K. Waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa, dukkan mutane uku maza biyu mace daya da ya kashe bakakken fata ne. Waters ya ce ba wata alama dake nuna cewa maharin dan wata kungiya ne ko baya ga rike makami dake rike da farin wato painting alamar gwamnatin Nazi ta kasar Jamus a shekarar 1930 da 1940. Haka kuma maharin ya furta kalaman wariyar launin fata kamin su maharbin. Harbin ya zo ne rana daya da dubban mutane suka tattaru a birnin Washington DC domin bikin cika shekaru 60 da tunawa da gangamin 1963 na fafutukar neman yanci, inda Martin Luther King ya gabatar da shahararren jawabin nan nasa mai taken "Na yi mafarki" wato "I have a dream".
To nan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu. Kama mutane 23 da tuhumar ayyukan zambar da yaudara ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a arewacin Najeriya, abu ne wanda ke nuna yadda wannan ɗabi'ar ke ci gaba da yaduwa a sassan ƙasar. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ke binciken mutane 23 da ta kama a Sokoto a kan wannan tuhumar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ranar Juma'a da ta gabata ne hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya wato EFCC ta ce ta kama wasu mutane 23 da take tuhuma da aikata ayyukan zamba da yaudara al'umma ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mutanen da aka kama da su aka kasance daga manyan ƙabilun Najeriya wato Hausa, Yoruba da kuma Igbo. An lura da cewa suna bushasha ne da kuɗi, abin da ya sabawa hankali, abin da ya sa hukumar ta yi musu daren mikiya kuma ta kama su, kuma yanzu haka tana kan binciken su kafin ta gurfanar da su gaban kuliya idan ta same su da laifi. Na yi kokarin jin ta bakin hukumar ta haujin kakakinta Kamel Ibrahim, amma dai abin ya ci tura. Na tuntuɓi masanin harkar sadarwa ta yanar gizo akan kome wannan ke nunawa.
Sunana na Kirchindo, kuma ni malami ne da yake koyar da ilimin kwamfuta a makarantun sakandare da suke nan jihar Sokoto, kuma ni memba ne na kungiyar Arewa Computer Library. Kasantuwar mafi yawancin waɗanda anka kama ƴan matasa ne gaba ɗaya. So wannan yana alamta ma al'umma da kuma gwamnatoci da dukkanin wasu masu hannu ga shuni masu ikon gudanarwa a jiha ko a matakin ƙasa gaba ɗaya, shine ya kamata a ɗauki matakan da za a iya sake gina zukatan matasa akan abubuwan da suka kamata, saboda ba komai ne matasan suke fama da shi ba in ba mutuwar zuciya ba. Mutuwar zuciya ita ce ta haifar da wannan tunani na banza.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Malam Bashir Acida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa wannan abu ne mai illa sosai.
In ka lura yanzu ayyukan wannan hukuma ta EFCC ta matsa musu a inda suke a kudancin ƙasar nan, to yanzu suna ganin cewa kamar arewa wani wuri ne wanda za su iya waton dawo a komai da kayansu domin su dinga ayyukansu ko su ci karensu babu babbaka. To wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai, domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu.
Masanin sadarwar yanar gizo kuma babban sakatare na ma'aikatar da ke kula da fasaha sadarwa ta zamani a Sokoto, Nasir Daniya, ya ce laifukan da ake aikatawa ta amfani da yanar gizo suna da yawa kuma sukan zo ta sigogi daban-daban.
A takaice ma, kai amfani da social media kaje kai ma wani cin fuska ko zagi ko batanci da wasu kalamai waɗanda ba kai ba daidai bane ƙarya ce, shi kanshi yahu ne. Sai EFCC ta kama ka, za ta kama ka ta yi yadda take kama ɗan yahu ya su kasi ma cyber crime. Sai dai yana da bambanci a wasu abubuwa, su crime suna yi waɗanda tsakanin mutum da mutum ne, sannan a kowane ne kuma criminal.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama masu irin wannan ɗabi'ar a Najeriya, musamman a kudancin ƙasar, abin da wasu jama'a ke gani yana da kyau mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen maganin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji martanin ƙwararru kan ƙaddamar da wani sabon kundi da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya ta yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20. yayin da yake ishara da kasar sa a zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar a New Delhi a wata mai zuwa. Kungiyar ta kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta kunshi kasashe 19 da tarayyar Turai ta EU wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya kuma daya bisa uku na yawan mutanen duniya. To amma kasar Afirka ta Kudu ce kadai take a cikin kungiyar daga nahiyar. A cikin watan Disamba shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana bukatar kungiyar ta AU ta shiga kungiyar ta G20 a zaman mamba ta dindindin. Yana mai cewa lamarin zai dauki tsawon lokaci amma kuma zai zo. Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo wani makami wato wasu makamai masu linzami guda hudu cikin dare na Russia amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba. A halin da ake ciki kuma a al'adance farar hula da na soja da ma'aikatan jiragen sama na Ukraine sukan yi bikin ranar Asabar ta ƙarshe a kowane wata Agusta a matsayin hutun ƙwararru, inji shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum a jiya Asabar. Ya ce a wannan shekarar a Ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan Ukraine domin jiragen yaƙi samfurin F-16 su bayyana a sararin samaniyar mu. Zelensky ya kuma tuna da matukan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin Zhytomyr a ranar Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai ta kaddamar da wani kundi mai shafuka 20 wanda zai koyar da ka'idojin da'ar zamantakewa tsakanin mabiya manyan addinai guda biyu a Najeriya. To sai dai wani kwararre a fannin zamantakewa dan Adam na ganin akwai abin dubawa a wannan yunkuri. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Ganin rashin fahimtar addini da ke faruwa a cikin al'umma har aka kai ga rasa rayukan wasu mutane guda biyu, ɗaya a jihar Sokoto da nan Abuja a watannin baya, da kuma yadda rashin ƙaunar juna da rarrabuwar kawuna ke ci gaba da faruwa a ƙasar, shi ne yasa kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai wato Interfaith Dialogue for Peace a Turanci ta kaddamar da wani kundi mai dauke da shafuka 20 wanda zai kawo sauƙin fahimtar wasu bangarori na addinan da ke magana kan zaman lafiya da ƙaunar juna da yadda za a yi mu'amala ba tare da tashin hankali ba. Rabban Joseph John Hayab jami'i ne a cikin wannan kungiyar yayi ƙarin haske kan abin da yasa suka dauki wannan mataki.
Wato ilimi wani abu ne da a kullum karatu mutane suke yi. Waɗannan abubuwa da muka sa a cikin wannan littafi suna nan a rubuce a littattafan masu tsarki. To tunda mutum a kullum yana bida a tunashe shi, sai mun koma mun zaburo su a cikin littattafan nan, mun sa su a karamin kasida wanda zai zama da saukin karatu, wanda bai zama mai da wahala ya je ya bude Bible yana duba wannan aya ta ce wani aya ne bata ce ba, to gashi anan. In kuma yana so ya duba shin wannan abin da aya ta faɗa akwai shi Alkur'ani ga ta a wurin. To dalilin da mun yi wannan ne domin mu kara saukakawa waɗanda suke bida su kara sanin abin da ya kamata. Shi yasa mun ce wannan zai zama da amfani ga malamai wato pastoci ga kuma mabiya, domin idan kana neman sanin menene zamantakewa a addinance to ka ganga shi a rubuce.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan Adam Abubakar Aliyu Umar yayi nazari cewa
tun shekara nawa ake wa'azi tsakanin musulmai da kiristoci kuma ake zaune lafiya, sai daga baya da hakan kwaɗayi ya shigo, kwaɗayi shi ko ba abin da yake haifarwa illa gaskanci da wulakanci. Saboda haka wannan abu sun bullo makamunansu da shi ne, kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi. An wani dalili don mutum zai wa'azi ku ce ku ne za ku ba shi wani kundi ku a matsayin suwa da yawa malamai, shi yasa ake ta samun matsaloli tsakanin musulmi da kirista.
To sai dai ɗaya cikin jami'an wannan kungiya Lantana Abdullahi Bako ta yi ƙarin haske akan batun.
Irin tafiyar da muke mun gane cewa akwai rashin fahimta na cewa waɗannan addinan biyu suna koyar da mu abubuwa ɗaya ne kusan a kowane lokaci, na yanayin zamantakewa, na yanayin zaman lafiya, na yanayin son juna, na yanayin zumunci da sauransu. To yawanci idan muka je rikicin da ake samu muna ganin kaman Krista suna abin su ne daban, ko musulmai suna nasu suna ganin kaman kowa addinin nan daban ne. To amma kuma idan muka duba muna bautawa Ubangiji ɗaya ne, kuma akwai tsare-tsaren addinin da ya hada kawunan mu da muke ganin an yi watsi da su. To shirin da muka yi shine ya dauki lokaci wurin shekara uku muna yi. To Allah ya kawo mu yau da zamu kaddamar da wannan kundin kaidojin zamantakewa musamman tsakanin addine biyu da suke Nigeria, Musulunci da Krista. To muna ga kamar zai taimaka mana na ganin hadin kai musamman ga yanda rikici a Nigeria ya fara daukan fuskan addini. Muna ga kamar idan aka hada addinan nan biyu suka yi koyi da abinda Musulunci yace ko abinda Krista yace, muna ga kamar za samu tafiya mai kyau da zaman lafiya da zai dore da kuma ci gaban Nigeria baki daya.
Shi ma mataimakin shugaba a wannan kungiya ta wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, Dr. Yakubu Yusuf Arigasiyu, ya yi karin bayani kan wannan kundi da yadda zai amfani al'umma.
Kawunan da suka rarrabu shine muke so mu fitar da wani abu irin wannan littafi din yanzu, waɗanda za a raba mutane su karanta su gane cewa Allah da ya ga dama shi ya halice kafiri, ya halice musulmi, ya halice Kirista, ya halice kowa da komai. Saboda da ya so da ya yi kowa musulmi a Najeriya, da ya so da ya kyale kowa ya zama Kirista ko zaman to ma wani abu ma daban. To tun da dai Allah din shi rahmarsa ya yi wannan a Najeriya, to sai zaman to kuma in muna son ci gaban Najeriya, to dole kuma mu yi tunani hanya wadda zamu zo da lafiya. Akwai hanyar zamu zo da lafiya ta hanyar da addinan mu suka karantar da mu. Wannan ya sanya abubuwan da suke faruwa, da suka faru a baya, da suke faruwa a yanzu, da ma wanda muke zama za su faru nan gaba idan ba ilmantarwa da karantarwa da fadakarwa zai faru, shi ne muke so ma tuka hanci yanzu.
Manazarta na cewa wannan kundi ya zo a daidai kan gaba domin an samu yanayi na rigingimu da ke da alaka da cin mutunci ko furta kalamai na kyama a bangaren mabiya addinan biyu a baya da ya kawo zub da jini a wasu sassa na kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce muku lalle mai haɓar cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda waɗanda suka yi fice a kan fata da zumunta ke mu'amalarsu da mutane da ke musu kalaman cin mutunci da kaji ba tare da sun shiga wani mummunan yanayi da ka iya taɓa musu ƙwaƙwalwa ba, kuma su ci gaba da yin rayuwarsu na yau da kullum. Yayin da yin amfani da yanar gizo ke zama wata hanya na aikata laifuka daban-daban, za mu tattauna da mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a kan kafafen yaɗa labarai na zamani Bashir Ahmad, inda muka fara tambaya akan yadda yake ci gaba da mu'amala da mutane a kafofin sada zumunta duk da cewa ana musu zagin cin mutunci wanda ke cikin nau'ukan cyberbullying a Turanci.
So na farko abin da ya fara bani wannan kwarin gwiwa shine ka fahimci ma menene aiki. In ka fahimci menene aikin ka, shine zai baka wannan kwarin gwiwa. So a lokacin da na shigo zan iya cewa ni sabo ne a siyasa a shekarar 2015, irin wannan abubuwan kusan sabbi ne a wurina. Amma da aka zo aka bar wannan mukamin na fara a da, gaskiya ko fita bana eh in akai wani hayaniya, misali wani abu ya faru a ƙasa na saka daga irin yanda mutane suke zage-zage, zaka ga ko iya fita ma bana iya yi. Domin zan yi tunanin cewa kamar in na fita ya gata ma in za a yi ma una ba na ba zai iso su ba. Amma daga baya a hankali na zo na fahimci cewa su ko wannan abin da yake faruwa saboda kujerar da muke kai ne, ba wai saboda dalili na bane. Domin abin sai ka ga a social media an kasa kowa yana jinka kamar zai cinye ka. So amma in ka fita kuma ka je ka zauna da mutanen a waje, sai kuma abun ba haka yake ba. So daga lokacin ne na gane cewa ashe ba kai din ake yi ba, office din ka ake yi. So sai na gane shi kuma office din ai ba ni bane ba, shi shugaban kasa ne wanda yake so ya ja shugaban kasa ko ya shugaban kasa wani abu, wataƙila shi yana ganin ya zage kamar ya zage shugaban kasa ne. To ni kuma da nake aiki da shi, ai kamata ya dama na dauke masa zagin da za a yi masa. Ga wannan ya bani wannan kwarin gwiwa, zaki ga ko me aka yi mun irin tunanin cewa na farko in ni ya gane ni a fili falin liyan mu ba na biyu kuma zan tsina cewa fa shugaban kasa yake kare wannan dizayin wannan ya saka ko me ya faru sai ki gana kau da kaina wani lokaci na rubuta abun ma na san me zafi ne ba ma zan koma ba dan na san tabbas abun da mutane za su faɗa ba abu ne mai kyau ba
shin akwai wani kwas da ka dauka domin ka iya sanin yadda zaka iya mai da martani akan shafukan ka na sada zumunta
so ban je na dauki wani course wai irin yanda zan ke responding da mutane kai tsaye ce na je na zauna a aji an koya min ba amma wa amala tayi da kullun mata ko karantar da ni cewa ga yin abin da wannan in ka zo wata kila mutum ya zo da zafi kaman wuta ya tashi a jikin sa in kai kuma ka zo da ruwan sanyi so kana zuba masa ko wutar ci da tashi kai kuma ka zo da ruwa mutuwa za ta yi so wannan abin shi na fahimta shi na kula da shi kuma shi na tsaya a kansa kuma shi ya min amfani
daga farko an fara wa tsohon shugaban kasa aiki zuwa yanzu wadannan irin kalubale ka fuskanta
kalubale kan akwai su dan misali da rayuwar kai kade kake yin ta amma yanzu rayuwarka zaka ce tunda kai aiki da shugaban kasa kusan idan mutane sama da miliyan 100 suna kanka so ba irin kalubalen da yafi wannan a bangaren aiki ba irin kalubalen da na sha fama da shi irin yada labarin kan ƙarya ko lokacin za ga ana zaune wani ya yada labari na ƙarya ya shi fada shugaban kasa yayin kaza wanda dole sai ka fito ka zo ka yi kokari ka fahimtar da mutane kuma shi da mun kowa ya sani labari na ƙarya yafi yaduwa sama da labarin gaskiya
to tun bayan kuka sauka daga kan mulki an samu rago waɗanda suke turo maka irin martani a shafukan ka na cin mutunci
zan iya cewa an samu rago amma shi din ma ni ne kokari zan ce na rage su ko shi wannan sabon shugaban kasar za a tsaga har yanzu wani na zuwa shafi na yanzu ne da zan buki zaki ga wani abin ana so a aika shi shugaban kasa Tinubu amma zaki ga an hada da sunana a ciki
to shin akwai wani lokaci a yayin aikin ka da ka ji kaman zaka aji aiki saboda irin kalubalen da ka fuskanta
gaskiya ban taba jin haka ba dalili ko shine shi wanda nake wa aikin shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari na san yana yabawa da irin abin da nake akwai wani lokaci da zan bada wani misali a lokacin yana London ba shi da lafiya sai na zo nake magana cewa in ana so a bunkasa naira to dole sai mun daina kashe dala sai a muna kokari muna sayan abubuwan mu na gida so wannan magana da na faɗa nace sai ana daina zuwa kasashen waje an kai ƴaƴan mu karatu kasashen waje domin bunkasa makarantun mu sai mun daina zuwa asibiti domin neman magani kasashen waje so na faɗi magana ne kai tsaye so ashe mutane kawai sun yi linkin din maganan nawa da cewa ai ga shugaban kasa can yana waje yana kashe kudin gwamnati amma na zo ina wannan kai tsaye ma sai ga sai ai na zage shi so ya dade baya nan abin ya damu kware da gaske domin ina tunanin cewa eh ko ni ne kake aiki a kashi na bayan da lafiya ina waje kuma ka zo kai wannan magana time din ma mutane suna ganin kaman ba zai dawo ba to sai yanzu tsoron kashi ma ya tunanin cewa na fara wannan tunanin ne na shiga cikin wanda suke masa attack ma cikin ikon Allah bayan mun yi waya da malamin ana dan yin waya da shi a yau duba shi sai yake ban labarin abun ma ya ma ji kuma yace abin da na faɗa gaskiya ne kuma in ci gaba da duk abin da na san zan yi ne promoting Nigeria a ci gaba da yi kar ma na damu to irin wannan ya saka koda na ji zafin abu sosai ina zuwa ina ganin sa wani lokacin ma shi zai ce ayi hakuri to wannan ya sa gaskiya ko sau ɗaya ban taɓa ji ko wai ne nadama ko kuma na ji cewa kaman na hakuri ban taɓa ji ba kuma yanzu zan ci gaba da tafiya duk kare masa mutuncin shi har ƙarshen rayuwa insha Allah
da ƙarshe ka yi mu'amala da kafofin sada zumunta sosai kaga irin kalubalen da ke ciki idan zaka sauya abu daya me zaka sauya
to abin da zan sauya shine mu'amalar mutane domin wannan social media din wani ya da mutane sama da 100,000 da suke bin sa 100,000 ko ba karamin mutane bane in dai har zaka iya rubutun da mutum 100,000 za su gani domin daga gun mutum 100,000 nan miliyan za su ji labari so in ka zo kai mai kariya kai mai kazafi to za su damu iyalansa su damu kuma a ce in mutum yayi ma kariya akwai wani tsauraran hukunci da za a dauka kaman yanda in mutum ya sata za a kai shi kotu a yanke mai hukunci to shi ma mutum ya zo yayi ma kazafi a social media a ce akwai wani hukunci da za a iya dauka
Najeriya dai ta kafa dokar dakin aikata mai doka ta internet ne a shekarar 2015 wanda aka yi ta cikin fice a kai a bisa cewa dokar ta saba wa yancin faɗin albarkacin baki to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dafa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mabukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkai mu kasance cikin koshin lafiya da salama
a gaida Halima Abdullahi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Husaini Ali mai gishiri Rijau da ke salam sashin Hausa ko shakka babu shawarar da masana suka bayar gwamnatin tarayya akan ci gaba da baiwa talaka tallafi na dindindin hakan yayi daidai ganin irin mawuyacin hali da talaka ya shiga sakamakon janye tallafin man fetur dan haka ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ci gaba da sayo abinci da sauran kayan masarufi domin sayarwa talakawa akan farashi mai sauki a ƙarshe ina roƙon Allah ya cusa tausayi a zukatan shugabannin mu amin sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Komputa Mai Yama suka ce salam BOE baiwa takwarorin su sojojin Mali da Burkina Faso damar shiga Nijar da zummar kakkabe ƴan ta'addar da suke shawagi a tsakanin kasashen ga gwamnatin sojan Nijar sai hakan yayi daidai muna fatan wannan mataki da zama sulhun shafe babin ƴan ta'adda a waɗannan kasashen da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana da dawwammamen zaman lafiya a Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya Albarkacin ranar Hausa ta duniya da aka gudanar muna kira ga mahukunta su tashi tsaye wajen kawar da manya da kananan kalubale da harshen ke fuskanta dan ganin ya ci gaba da bunƙasa a cikin duniya ba tare da wani tangarda ba sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yahudi sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawa Najeriya yace salam da fatan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka suna lafiya amin na ce ƴan uwa na al'umar jihar Jigawa murnar cika shekaru 32 da samun jihar Jigawa Allah ka kara daukaka jihar Jigawa da al'umar cikin ta da al'umar Najeriya baki daya amin sai sako daga Isuhu Dila Faki yace salam murya Amurka a daidai wannan lokaci da Allah ne kadai ya san talakawan da ke kwana da yinwa a ƙasa ta Najeriya nake kira ga mawadata da su taimakawa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage radadin wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi kowa ya taimaki wani to shi ma zai ga budin harkokinsa na nema Allah ya sa wannan kira ya je kunnuwan waɗanda ya dace amin Madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
To hafiz a takaice wato gwamnatin juyin mulkin soji ta kasar jamhuriyar Niger ta soma tattaunawa da ƴan kasar a matakin jihohi a zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayoyin ƴan kasar a kusa da ita wato gwamnonin jihohi ne suke gudanar da waɗannan tarukan tare da kungiyoyi da na fararen hula kama daga ƴan kasuwa da manoma da dalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma da manufar ɗinki farkar bambancin ra'ayoyin da suka taso a tsakanin ƴan kasar kan wannan juyin mulkin Shugaban ƴan sandan Jacksonville na Amurka ya ce dan bindigar nan farar fata da ya kashe mutane uku a kan sayar da kayayyaki na Dollar General dake Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma da tsanar bakakarin fata shugaban ƴan sandan TK Waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa kuma dukkanin mutanen uku maza biyu da mace ɗaya da ya kashe bakakin fata ne Waters ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharbin dan wata kungiya ne Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 yayin da yake ishara da kasar sa zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar ta G20 a New Delhi a wata mai zuwa kungiyar ta kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta kumshi kasashe 19 da tarayyar turai ta EU wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya kuma 1/3 na yawan mutanen duniya to amma kasar Afirka ta kudu ce kadai take cikin kungiyar daga nahiyar Afirka Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta karɓo wato ta harbo makamai masu linzami na Rasha guda hudu a cikin dare to amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba a halin da ake ci kuma a al'adance farar hula da na soji da ma'aikatan jiragen sama na Ukraine suna yin bikin ranar Asabar ta ƙarshe a watan Agusta a matsayin hutun ƙwararru inji shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum a jiya Asabar ya ce wannan shekara a Ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan Ukraine domin jiragen yaƙi samfurin F-16 su sami bayyana a sararin samaniyar kasar Zelensky ya kuma tana da matukan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin Zhytomyr a ranar Juma'a.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima da daddare. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Helen. Daga nan birnin Washington DC, Muhammad Hafiz Zuwa Balla nake muku sallama. Assalamu alaikum.